الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala bisa yaraya mu ya kawo mu wannan yini mai tarin albarka yini na talata wanda yake yayi daidai da 9 ga watan Ramadan yau hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 hakan yayi daidai da 19 ga watan 3 na miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan majalisi namu na majalisi masallacin Bohol dake adireshin number 58 a Real Quarters anan fadar jihar Gombe barkamu domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke bibiye su a wannan wata kuma a wannan lokaci a wannan darare masu albarka mun hadu da tawaga ta farko ta shugabanni ta tafi kuma yanzu ma muna tare da wata tawaga ta majalisi ko masallacin dake daura da gidan sanata Muhammad Danjuma Goje gaba ɗaya kwai da kwarkwatan wannan majalisa tun daga limamin masallacin da ladani da manya-manyan ginshiken kwamitin masallacin muna tare da su akwai Malam Umar Bishanu akwai shi Malam Yahaya Liman akwai Dr. Tijani babban likita na Hamdala da kuma Alhaji Malam ɗaya daga cikin manyan wannan unguwa wannan dai kusan su ne ido na yake nuna musu da sauran kuma tawagar da ido na bi nuna musu ba wanda muna tare da su a wannan dokta muna muku fatan alkhairi malima muna muku barka da zuwa malam Umar Alhaji malam muna muku barka da zuwa waɗannan babu shakka masoya ne tare muke majalisi da su a mako mako karatun da muke a masallacin gidan sanata Goje ranar Juma'a da ranar Laraba duk ɗawainiyar karatun da ya hada shi a media to waɗannan su ne ginshiken daukan nauyin karatun muna yi musu fatan alkhairi da wannan ziyara ta alkhairi da ta gani da ido babu shakka muna tare da su a zuciya da baki dan lokacin da aka ce ina nan to su sun fi kowa farin ciki domin kamar a gida ake ba ma kama bane a gida ne za a iya zuwa duk lokacin da aka bukata kuma a koma to muna yi wa wannan tawaga fatan alkhairi da kauna da soyayya da suke nuna mana muna musu fatan alkhairi insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya muna cikin surah Ibrahim alaihi salam sura mai namba ta 14 karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 14 zamu tashi aya ta 15 kuma wannan tawaga muna musu albishir cewa a karatun mu na mako mako da muka zo na aka muka dora ba sabon dauka akai ba saboda ka inda muka tsaya daga cin anan anan muka tashi insha Allah wannan shi ne abin da majalisi ya ba da shawara kuma abin da muka yanke shawara kenan malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد
Qur'ani yana ba mu labari game da gwagwarmayar manzanni da mabiya. Ajiya mun ji irin kace nace da take faruwa tsakanin mursalai da kuma waɗanda aka tura musu wannan manzanni. Suna cewa za su fidda su daga garin su, za su kore su da abin da ya kama da wannan. To kura ta kai bango wanda su manzannin nan sun ɗebe tsammanin iyaka wanda suka yi imani da su to iyaka sun kare. Amma mafi yawan sun nuna alamar sun bujire ba za su imani ba to sai manzannin suka yi addu'a wastaftahu ay intasaru rusul billahi ta'ala su manzannin sun nemi taimakon Allah yine istiftah sun nemi Allah ya kawo musu budi wajen halakar da wancin al'umma kuma waɗannan ga misalan manzanni guda biyu annabi Nuhu alaihi salam da kura ta kai bango yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara ya ubangiji kar ka bar koda dan zaman gida cikin kafirai domin in ka bar su za su zama to sanadiyar batar da bayan ka ya Allah shi ma annabi Musa alaihi salam da Fir'auna ya kai makura wajen cutar da shi da al'ummarsa gaba daya sai yake cewa annabi Musa yace a rabbana innaka atita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim washadid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarul azab al alim shi ma annabi Musa yayi wa fir'auna addu'ar halaka kuma Allah ta'ala ya karba halakar da su ana fahimta wani ne wastaftahu su annabawan sun nemi taimakon Allah wajen nesantar da wajen halakar da waɗannan jagorori ko shugabannin bata sai Allah ta'ala kuma yake cewa wa khaba kullu jabbarin anid dukkan wani jabbari ma'ana mai kama kariya kan zalunci wanda yake da amfani da damar da Allah ya bashi wajen zaluntar al'umma to Allah ta'ala yake cewa khaba ya tabi dukkan wani azzalimi mai kama kariya dan Allah ya bashi jagoranci ko dan Allah ya bashi dukiya yayi amfani da wannan dama wajen kama kariya ga al'umma to Allah ta'ala ya ce amai albishir ya tabi yayi hasara hine khaba kullu jabbarin anid aljabbar shine mai kama kariya wanda allazi la yara fawqahu ahadan wanda baya ganin wani a samansa sai malai cewa hazal wasfu la yakunu illa lillahi azza kuma wannan siffa ta jabbar ba wanda ya cancanta dauke ta sai Allah subhanahu wataala al-anid shine kuma al-mu'anid lilhaq wanda yake yi wa gaskiya ta wurin kai imamu muqatil bin hayyan yace huwa al-mutakabbir shi anid shine mutakabbir mai yawan girman kai shi kuma imamu qatada yake cewa allazi aba an yaqul la ilaha illallah shi anid shine wanda yake ce la ilaha illallah ai karshen girman kai ya kare kenan duk mutumin da aka ce ce la ilaha illallah ya kifada to karshen girman kai ya kare to wannan shine karshen waɗannan mutane da kuma yanda Allah ta'ala ya kawo halaka ta halakar da su annabawa kuma suka ci gaba da da'awa ko musulunci ci gaba da yaduwa na'am ko ka karanta min wara'ihi jahannam Allah yace shi wancan jabbar anid wanda yake da kama kariya kuma tababbe hasarare Allah yace gaba da shi kadan jahannama ce waranan suka ce yusta'malu fiddidain ko amamu ko ba'd ana fahimta za a ce min wara'ihi amma ana nufin amamihi kenan gaba da shi kadan iya mutuwa to Allah ta'ala yace wutar jahannama ce makomansa min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid za a shayar da shi ruwa wanda yake kwalala daga cikin yan wuta in an gasa su an tafasa su ruwan jikinsu da wuta ta narka shi ya gangaro to shi za a dinga dauka kuma ana bi yan wuta suna sha kaga bala'i ya kai bala'i shi wannan wuta ita wannan ruwa kai Allah ta'ala yana cewa wasu kuma an hamiman faqatta am'ahu idan ruwan sun nemi a ba su ruwa za su sha to shan ruwan sai yasa gaba ɗaya jijiyoyinsu ya daddatse musu jijiyoyin jikinsu gaba ɗaya domin bala'in da wannan ruwa yake da shi kuma Allah ta'ala yake cewa wa in yastagi su ya ga su bima in kalmuhuli idan sun nemi agaji da tanyo a ba su ruwa za a ba su amma ruwan tamkar tafashasshiyar dalma Allah yace yachi wil wujuha shi ruwan iya soye fiska gaba ɗaya ana dosar ruwa baki he fiskar ta kokkobo ta fada ruwan domin bala'in da ruwan yake da shi shine yashi wil wujuha Allah da kansa yace bi isan sharab wannan abin sha yayi mudi a ce abin sha wannan ne abin sha Allah da kansa yace Allah wade da wannan abin sha to yan wuta an ce a tallafa musu shan ruwan to yafi ma wutar jahannaman bala'in a lokacin to Allah yace bayan ga wuta ga musiba to kuma ga wannan ruwa dole za a kallafa musu su yadan dole domin azaba kan azaba Allah ta'ala ya tsare mu na'am
yatajarru wa la yakadu yusiru wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit ومن ورائه عذاب غليظ
الله يتج الله يتي يتجرأه اي يتحصاه ويشربه روان سنا شنشنا سلاحنش كما سنا شا حين يتجرأه لا مرة واحدة باوي سو ايباني jura'a ba'da jura'a, suna konkwada bayan konkwada, ga daci, ga zafi, ga hamami, la yakadu yusighuhu, ai shi ruwan in an sha yakula fi jawhihi ko yagli ma fi jawhihi, shan ruwan zai sa duk abin da ke cikin ya tafasa ya narke. Kuma dama Allah ya ce kullama naddat juluduhum badallahum juludan ghayraha liyazuqul azab, duk lokacin da wuta ko ruwan zafin ya tafasa jikin, jikin ya kone, fatar ta lalace, to cikin kunfe kun sai ya ƙara kirkiro wani jikin daban. Allah ya ce liyazuqul azab, domin su dinga dan darar azaba, ta yau ta fita jiya, ta gobe ta fita yau. Allah ta'ala ya raba mu da wutar jahannama. Allah ta'ala yake cewa wa min wara'ihi adhabun ghaliz, to bayan ruwan da musifar cikin wutar, to bayan nan ma duk lokacin da gari ya waye ko duk lokacin minti bayan minti, to wata azaba ce take karuwa akan ta. Da azabun ghaliz shine al-khulud fil nar, azaba mai kauri daga Allah, ita ce wannan wutar ko madawwamar su ce ba su zarara fita. Amma ga wanda ya mutu ba shi da imani ko da kwaye zarra, ga wanda ya mutu ba shi da tauhidi ko da kwaye zarra, amma duk mutumin da ya mutu da tauhidi da kwayen zarra a zuciyarsa, to ma'aikin Allah ya ce ba zai dawo ma'auta ba, duk za a gasa shi iyaka zunubansa da sabansa, amma ƙarshe za a cice shi fita. Duk wanda aka ce masa khalidin fiha abada, to waɗannan su ne wanda babu alamar tauhidi ko imani a zuciyarsu, wanda kafirci ne tsantsa ya mamaye zuciyarsu. Kuma wannan kalma ta khalidina fiha abada, kamar yadda malaman Qur'ani suke cewa ta maimaita gurabe shida a Qur'ani, ta zo game da 'yan aljanna kuma ta zo game da 'yan wuta, amma inda take zama an furta ta an faɗe ta, shine ma'aikin Allah yake bada labarin cewa idan an kai 'yan wuta wuta, 'yan aljanna aljanna, an yi ceto, duk abin da aka ce zai yi ceto ya yi ceto, da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki da kansa ya yi ceto na ƙarshe, to manzon Allah ya ce za a fito da mutuwa mai kamar wata dabba wanda za a iya yanke ta, sai a zo da ita mutuwar a ajiye ta tsakanin wuta da aljanna, a ce ya ahalul janna hal arabtu haza, ya ku 'yan aljanna shin kun san wannan dabbar wace ce, sai ce ya Allah ba mu sani ba, sai a bujirar da ita ga 'yan wuta a ce sun san wannan, su ma sai ba su santa ba, sai Allah ya ce wannan ita ce mutuwa, duk ita ta ɗauke rayuwarku gaba ɗaya a duniya ita ce wannan, ita ma yau kwananta ya ƙare, sai a sa mala'ika ya yanke ta tsakanin gidan wuta da aljanna. Daga nan Allah zai tada mala'ika ce ya ahalul janna quludun quludun bila maut, wa ya ahalun nar quludun quludun bila maut, za a ce ya ku 'yan aljanna zama dawwama dawwama ba mutuwa, domin mutuwar an kashe ta ita ma, ya ku 'yan wuta kuma dawwama dawwama ba mutuwa, ana fahimta. To sai an yi hakan duk ceto an gama, an yi wannan, sannan kuma khalidina fiha abada take tabbatuwa. Dama ita aljanna idan an shiga ba a fita, in dai an shiga aljanna ba a fita, wuta ce domin rahamar Allah da tausayawarsa, akwai adadin miliyoyi da yawa za su yi gauta amma ba za su dawoma ba, za su yi gauta bisa gwargwadon zunubansu, bisa gwargwadon saban Allahnsu, bisa gwargwadon zunubansu da Allah bai yafe musu ba, ko bisa zaluncin da suka yi wa ansu bayi a duniya, za a iya gasa su a babbaka su iya wannan zunuban, amma ƙarshe dai Allah ta'ala zai fidda su, ana fahimta. Amma aljanna in an shiga ba a fita, domin Allah karimi ne, baya yi ya fasa, baya tafiya ya dawo baya. Wani malami yake cewa ko da kuskure kai ga aljanna ba za ka fito ba, domin ka'ida ce ta aljanna kenan, in dai ka shiga ba fita. Allah ta'ala ya samu na darbu a wannan gida. Na'am, aya ta gaba malam.
مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ
Allah ya ce masalul ladhina kafaru bi rabbihim, misalin kafirai nan ga Allah ubangijinsu. Sai Allah ya ce a amaluhum, duk ayyukan da kafirai za su yi, allati amaluha, wanda suka aikata a duniya kamar aikin da yake aikin alkhairi ne. Ai akwai kungiyoyi NGOs da haka na Yahudawa wanda suke zuwa da kayan jinkai da tallafi da taimako, abin da ya shafi rabban net na gidan sauro, abin da ya shafi jakankunan ƴan makaranta na UNICEF, abin da ya shafi kaza da kaza da kaza, duk suna shigowa, har ma wani gun suna gina bohol, suna yin abubuwa dai wanda a zahiri taimako ne ga al'umma, wanda in musulmi ne yayi wannan aikin qada'an da kyakkyawan ya zai samu ladan agun Allah. To amma sun yi wannan aikin wanda a zahiri ne aiki ne na alkhairi, amma su kuma ga matsalar su basu musulunta ba. Sai male ce ka sadaqa wasilatul rahim, kamar kafiri yayi sadaka ko yayi sada zumunci, irin wannan ayyukan fi adamil intifa'a biha, idan an je lahira aikin ba zai amfanar da su ba. Wani dalili ne yasa aikin ba zai amfanar da su ba? Domin a lokacin da suka yi shi ba su da imani, a lokacin da suka yi shi ba musulmai bane su, ko musulunci shine shimfiɗa da zai dau nauyin komai a kansa. To sun yi aikin ba gunda aikin zai zauna, sai Allah ya maida shi haba'an mansura. Sai Allah ya ce karamadin ishtaddat bihi rihu, kamar karmani haka a sare amfani ko masara ko dawa ko wani ciyayi na jeji, a ce a tare wannan ciyayi a ishtaddat bihi riyah, kuma a ce a wani yini wanda ake da tsananin iska, idan ka ajiye karmami ko yayi ko ciyawa a jeji kuma ga iska mai tsanani a wannan yinin, akwai yiwuwar duk sai ta baza shi gaba daya, ba abin da zai saura. Shine Allah ya ce karamadin ishtaddat bihi rihu fi yawmin asi, a wani rana mai yawan iska, iska mai zafi, ai shadidu hububir riyah, a wani yini wanda iska take da tsananin tashi, faj'altuhu haba'an mansura. To iskar yanda za ta baza wannan ganye da wannan karmami, to haka nan aikin da kafiri yayi Allah ta'ala ba zai bashi gunda zai zauna ba. Allah ta'ala zai sa ya baji ya daidaice. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu, ba su da iko su amfani dukkan wani abu da suka aikata a duniya. Ai amalu fi duniya, duk abin da suka yi a duniya na alkhairi to ba za su amfane shi a lahira ba, inji Allah subhanahu wataala. Sai Allah ta'ala ke ce zalika huwa dhalalu ba'id, wannan shine bata manisanci daga rahmar Allah. Ay la yajiduna lahu sawaban fil akhirah, da aikin da kafiri yayi ba zai samu ladansa a gaban Allah gobe alkiyama ba. Li adami shartihi wa huwa aliman, domin aikin ya rasa sharadin karba shine imani. Yasa Allah duk alƙawarin da zai yi wa na aljanna sai ce innal ladhina amanu wa amilus salihat, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sai an yi imani an yi aiki, sannan Allah zai bada aljanna. Sai an yi imani sai an yi aiki, Allah ta'ala iya cewa wannan shine sakamakon su na aikin da suka aikata a duniya. Kaga imani sannan kuma aiki, wannan kuma yayi aiki ba imani, kaga sharadi bai cika ba. Domin sharadin babu imani sai Allah ta'ala ya sanya kafiri ba zai amfani da wannan aikin ba. Bal yusabuna alaihi fid dunya, sai malike cewa su din domin rahmar Allah da kuma adalci irin na Allah, idan sun yi aikin alkhairi to tun a duniya Allah yake ba sakamako, tun a duniya abinda ba su cancanta ba sai Allah ya ba su, ko Allah ya ebo wata taskasa ta dukiya ya ba su sakamakon duk abin da suka yi, domin su a lahira ba su da sakamako. To kai kuma musulmi mai imani, duk abin da ka aikata na alkhairi fatanka dama ka amfane shi a gobe alkiyama, fatanka ka same shi a gobe alkiyama. Shi yasa da yawa idan malamai sun yi wata magana, to bincike da yawan nazari cikin addini iya sa magana ta fito fili. So da dama za ku ji ana cewa abin da ya sa a galibiya azabar Allah da abubuwa marasa daɗi na jarrabawa suke baibaye al'umma, to iya daga cikin dalilai aikata saban Allah, musamman aikata saban Allah a fili. Wa'ansu suna cewa to ai ga ƙasashen kafirai wanda su asali ma ba musulman ba ne, kuma sun fi mu bayyana saban Allah, to amma ga su cikin walwala da arziki, sun fi mu wadata, sun fi mu arzikin duniya, sun fi mu kwanciyar hankalin duniya. He suna nema suna ganin kamar waccan maganar da ake faɗa cewa zunubi da saban Allah iya janyo musiba, sai shi ɗan ya dinga samu musu tunani da shakka a kanta. To idan aka fahimci yadda saƙon yake, waɗancan kafiran da Yahudawa yanzu na baku kadan daga cikin labarin abubuwan da suke aikatawa a zahiri na alkhairi ne banda akwai da yawa wanda bamu sani ba su kai taimako kasashen da ake yaki su kai abinci su kai magani su kai tallafi su kai sutura duk suna yi to wannan da musulmai ne suke yi kai tsaye a account din su lahira ake aje musu aikin to amma su kafirai ba su da account din lahira duk abin da za a musu a duniya za a musu to alkhairin da suke yi sai kuma Allah yake saka musu a duniya kuma a bude musu nan tattalin arziki su zama su ne a super power a duniya su zama to kaza da kaza to duk sakamakon su ne wanda da imani a lahira za su same shi rashin imani kuma tun a duniya sai a bar su to amma kai da kai da Allah kai da manzon Allah kai da mutuwa da kabari da hisabi to sai ya sa kai kuma sai a gasa ka a duniya a hana ka samun abin da kake so wani abin ya taho gadan gadan kaman zaka same shi Allah ya kwana da shi duk ana ma ne domin ka amfane shi a lahira akwai hadisin da manzon Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam Allah cikin hikimarsa da ikon sa idan ya so wa bawa rahama ya so ya baka aljanna a lahira kuma Allah cikin hikimarsa da ilimin sa sai ga idan ya sake ma lalitar kuɗi a duniya zaka bijire ana ganewa ga kaya ma alƙawarin aljanna aljanna zai baka amma idan ya sakar ma dukiya to dukiyar za ta halakar da kai to sai Allah ya hana ka dukiyar kai ta fama duk inda ake neman kuɗi ka je sai Allah ya hana ka duk wani sababi na ka hauka tara kuɗi to sai Allah ya zame wannan sababi domin hikimarsa so yake kar kuɗin ya shagaltar da kai ka mutu da imani ya baka aljanna ana fahimta ko a yanzu da Allah ya bude ma taskar arziki ya baka dukiya amma baka da rabo a lahira in kai mai hankali ne wanne zaka zaba ai kwara duk wahalar duniya ka shanye akan ka samu rahmar Allah gobe da kiyama ana fahimta domin Allah ya ce wa ma mata'ul hayatid dunya bil akhirah illa qalil ko illa mata'a ita wannan rayuwar ta duniya in ka kwatanta ta da lahira to tamkar wata rayuwa ce takaiciciya mai lokaci takaiciciya mai lokaci ita lahira gida ne na dawwama dimun da'iman ita kuma duniya gida ne temporary life yake a duniya wanda yanzu nan ba abin mamaki bane ka kwanta ba a tashi da kai ba nawa akai ba za su lissafu ba ko da jinya ko ba jinya ko da sababi ko ba sababi in dai kwanan nan da ubangiji ya yanka ma ya kare to dole zaka bar wannan duniya to amma yanzu mu karanta hadisi cewa lahira ba a mutuwa dama ita dan adam duk inda Allah ya halicci dan adam in dai mutum ne to Allah ta'ala ya sa mai rayuwa ne kala uku zaka rayu da ranka da numfashinka a cikin mahaifiyarka bayan haka zaka rayu a duniya irin rayuwar da muke ciki akwai bayan haka zaka yi wata rayuwa ta barzak bayan rayuwar duniya ta kare zaka mutu bayan ka mutu kuma za a kwantar da kai kabari za a dawo ma da ranka in mutumin kirki ne tun anan zai fara dandana ni'ima in mutumin banza ne tun a kabari zai fara dandana azaba daga nan kabari kuma rayuwar barzak za ta kare a ran da Allah ya sa aka busa kawantacin alkiyama amma dan adam mutuwa ɗaya yake kuma in ka mutu nan zaka tashi wannan tashin nabi kuma ba mutuwa a gaban sa har abada yasa duk dan adam da Allah ya halice shi to akwai zangon da zai gama rayuwarsa ta wannan ya koma wannan zango ya koma wannan zango to da ƙarshe da in rayuwar lahira ta zo to duk inda ka tsinci kanka babu mutuwa a gaban da shikenan saboda ka waccan rayuwa ita ce ya kamata mu kula da ita ba wannan ba domin wannan ko kana jin daɗi ko kafi kowa jin daɗi a duniya zaka mutu ko kafi kowa shan wahala kuma ƙarshe ne zaka mutu tunda Allah ya ce duniya sai ta zama toba kowa sai Allah ya gaje ta kamar yanda take a farko duk sai mun tafi yanda da ba kowa a duniyar kafin halittar annabi Adam alaihi salam to haka Allah zai nade kowa ya koma gare shi har ma yake cewa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza duk abun nan da yake hada rigima a duniya dukiya ne wata kadara ce wani fili ne wani gona ne wani kaza ne to Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya sai ya zama bola komai a duniyan nan sai ya zama gashi nan ba mai shi kudi ne gonaki ne dabbobi ne filaye ne kaza da kaza kafin Allah ya sa a busa kahon tashin alkiyama sai ka zo da kudi kana bi mutane ba za su domin amfanin sa ya kare kaga tun anan za a gane duniya ba gidan tabbata ba ce ba gidan da ya kamata ka bata lokacin ta akan ka bane. Yasa Allah yake cewa duk abin da na baka in dai kai musulmi ne mai hankali to so nake ka nemi lahira da shi. Wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhira. In na baka ilimi inji Allah to na baka hanya da zaka nemi aljanna. Idan na baka dukiya ya kai bawa musulmi to na baka mukullin da zaka tafi aljanna. Idan na baka mulki na baka mukullin da in kai adalci zai kai ka aljanna. In na baka ƙarfi in ka bi da shi wajen yiwa Allah bauta da da'a to ka samu hanyar tafiya aljanna. Duk abin da Allah ya baka a matsayin ka na musulmi mai imani to so yake ka nemi aljanna da shi. In kai sakaci kuma shedan ya fi ƙarfinka to wannan ni'imar da Allah ya baka dan ka nemi aljanna sai kuma ni'imar ta koma ni'ima ta koma kuma azaba. Kake amfani da ita hanyar alkhairi kuma shedan ya rinjaye ka aikata shari kuma ka samu azabar Allah. To wannan shine sakon da Allah ta'ala yake nusar da mu a wannan aya yake cewa zalika huwa dhalal ba'id. Babu shakka mutun ya rayu a duniya bai yi wa Allah da'a ba, bai bi manzon Allah ba, bai yi musulunci ba, bai yi alkhairi ba, ya mutu ya tabe yayi hasara. To Allah ya ce wannan shine bata malisanci, batan da bahi da misali. Yasa duk wayan wanda ba musulmi ba to ba wayo bane, bata ne gidadanci ne. A matsayin ka na musulmi wanda ka san Allah kake kokarin bauta masa, kake kokarin bin manzansa, kake kokarin zama da kowa lafiya, wannan shine wayo. Dawa ma'aikin Allah a hadisi yana cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amala bima wa amila lima ba'da al-maut. Yace mai hankali shine alkayyis al-aqil kenan, wanda yake wa kansa hisabi. In nayi kaza da kyau, in nayi kaza ba kyau, in nayi kaza me zai biyo baya, in nayi kaza me zai biyo baya. To din me wannan tuntuntuni kafin yayi abu, kuma wanda yake aiki domin ya ribace shi bayan mutuwa, to sai manzon Allah ya ce wannan shine mai hankali. Amma al-ajiz gajiyayye manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amani, wanda zai dinga bin son zuciya, zai dinga yawan buri, to wannan shine gajiyayye a gun Allah. Amma a matsayin ka na musulmi mai hankali ka dinga aiki dan ka ribace shi a lahira, ka dinga kokarin rabuwa da kowa lafiya. Amma in ka mutu ba musulmi ba to bata ya kare ka bata batan da bashi da kama, batan da bahi da misali. Ai ma dalla alaihi at-tamsil dilala wadhiha, shi batan da ba wani abu da zaka misalta shi abu ne a fili. Duk wanda ya kama hanyar wuta to ya kama hanyar bata. Min dalalihim ma'a hisabihim annahum ala shay, cewa a duniyar karshe dai Allah zai nuna musu ma komai bane. Kuma da ƙarshe idan sun je lahira Allah ya kai su gidan wulakanci. Sai shi ne dalalul ba'id, wannan shine bata manisanci an dariqil haq, bata ne wanda ya kauce wa hanyar gaskiya wa sawab da hanyar dace. Wa iza ba'udud dalal, idan bata yayi nisa fala yurjal khuruju ila alhuda, to ana ɗebe tsammanin batan ba zai dawo kuma ga shari'a ba. Yasa zunubi karkare na shi ma'aikin Allah yake cewa la taqiranna min alma'ruf shay'a, da zunubi da aikin alkhairi ba a rena su. Zunubi idan kai rashin dace kai yi shi Allah ya fishi da kai duk kankanta sai kai ka wutar jahannama. Kuma aikin dace idan kai sa'a kai Allah ya yarda da shi duk kankanta sai Allah ya baka aljanna. Shi yasa ga wata mata ta shayar da kare ruwa kare kuma karuwa ce tana fajirci, manzon Allah ya bada labarin Allah ya yafi mata ya bata aljanna. Ga wata kuma ta daure kuliya a gidanta ta hana ta abinci bata sake ta ta tafi ta nema ba har ta mutu dan yunwa, manzon Allah ya ce wuta Allah zai sata. Kaga akan dabbobi guda biyu, daya yayi sanadiyar tafiyar ta aljanna, daya kuma yayi sanadiyar tafiyar ta wuta. Saboda haka mu dage da aikata alkhairi yayin uwa, sannan mu kaurace wa aiki shiru duk kankantar sa, mu dinga kuma roƙon Allah neman gafara da yafiya, mu dinga zama da al'umma lafiya. Ina ganin amana ishara lokaci yayi, musamman muna tare da manyan baki ba za mu tsaye da su ba, za mu samu matsaya ne insha Allah. Abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan sa. Abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana, Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce, Allah ya ba mu ikon binta, Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce, ba mu ikon guje mata. Muna ƙara addu'a ta musamman ga wannan tawaga da ta taso tun daga unguwar Fantami, majalisin gidan sanata Muhammad Danjuma Goje, tun daga shugaban majalisin limami da sauran mataimakansa, duka sun halarta wannan gudu domin ganewa idan su abin da yake gudana. Babu shakka wannan ziyara ta shiga cikin kundin tarihin wannan majalisi, ba za mu manta da shi ba. muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi yanda kuka zo wannan ziyara Allah mai da ku gidajen ku lafiya kuma Allah ta'ala ya hada mu a cikin ladan gaba daya muna addu'a ga dattawan wannan unguwa da jawrabai da daga tai Allah ta'ala ya musu albarka muna ƙara addu'a da shugabannin wannan majalisi Allah ta'ala ya musu albarka matasa da suke zuwa daga nesa daga kusa a sauraron alqur'ani da bayanai muna yi wa juna mu fatan alkhairi Allah ya hada mu a ladan gaba daya yan media ga sunan ba dare ba rana suna ta harba wannan karatu nesa su ma Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya biya bukatunsu na alkhairi shi ma alarama muna masa don Allah ya biya bukatarsu ta alkhairi dukkan malaman mu Allah ta'ala ya musu jagora waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu mu kuma Allah ta'ala ya samu cika da imani akwai tambayoyi wanda aka rubuta tun shekaran jiya na tafi da sunaye nazari kansu guda uku ne a takeice daya yana maganar cewa wai masallaci ne za a yi sallah amma kuma akwai yanayi na zafi zafi yayin tsanani sai a fita waje a yi sallah shin hakan ya halatta a sunna to gaskiya malamai sun ce hakan bai halatta ba dan in ka kwatanta zafin da zaka ji a masallaci to akwai gun da zaka ji linkin sa kuma dole ka hakura shi wannan masallaci ya ce ana raba kudi a ciki zaka ce kai zafi kake ji ba zaka shiga ba ai zai wahala kuma sallan nan minti ne za a yi ne karkari minti 10 ko minti 8 ko minti 5 saboda ka daure a yi sallah cikin masallaci duk zafin a hakura a jure karin lada ne a gun Allah amma sai dai duk lokacin da yanayi ya canja na zafi to ana bawa limamai shawara su takaita sallar kuma kar su ja da yawa domin al'umma su takura amma a daure a dinga yin sallah cikin masallacin duk zafi wannan ya fa zama daidai ya fa zama alkhairi ana fahimta abu na biyu kuma da yake tambaya ga mauda wai shafa addu'a an anya addu'a a shafa wai hakan ba musulunci bane to ai kalmar ta yi tsauri gaskiya duk inda addu'a take a cikin musulunci yake saboda ka dama dama ka ce hakan ya inganta ko bai inganta ba to magana ce wanda malamai sun tattauna akan ta akwai wanda suka tafi da kan cewa kai addu'a ka shafa ba laifi bane akwai wanda suka tafi kan cewa an kai addu'a ka sauke hannunka a jiki shi ne wanda suka sauke hannun sun ce saukewar akwai gunda manzon Allah in yayi addu'a to baya shafa wai sauke hannunsa akwai kuma wanda suka ce akwai gunda manzon Allah yake addu'a kuma ya shafa a jikinsa wannan kaulani ne na malamai guda biyu duk wanda ka dauka ba wata matsala a wannan in kai addu'a ka daga hannu ka roki Allah ka shafa jikinka yayi ba wanda zai ce kai bid'a in kuma kai addu'a ka sauke hannunka baka shafa ba shi ma yayi kowanne akwai madogarar da malamai suka kafa hujja da kanta abu na uku kuma wani ke tambaya me ya takawa ba maki ya jira na mun yi maganar takawa da romanta da irin alkhairan da Qur'ani ya zo akan masu takawa sai yake tambaya me ya takawa to takawa dai a takaice shine imtisalil awamir wajtina bin nawahi duk umarnin da Allah ya ka kwatanta wajen bin sa duk kuma abin da ya hana ka kwatanta wajen halwa wannan shine takawa kawai yasa wata ran aka tambaye Abu Hurairah radiyallahu anhu wani ya tambaye shi me ya takawa shi Abu Hurairah yake cewa ka taba tsantar kanka tafiya a hanya mai kaya hanya mara kyau shi yake cewa eh shi yace da kake tafiya a wani hanya mai kayoyi da duwatsu ya kake tafiyar ka shi yace sai na ga gunda zan sa kafata sai na sa sai na ga gunda zan dauke sai na dauke yace fa zalika takawa wannan shine takawa kawai duk abin da zai kai ka tuba ya halatta ko ya haramta daidai ne ko ba daidai bane to in ka bi wannan layin ka bi layin takawa Allah ya sa mu dace Allah ya muna albarka zamu tsaya da insha Allah dukkan addu'o'i da muka yi Allah ya amsa mana dukkan kuma alkhairi na wannan wata muna neman Allah ta'ala ya hada mu da shi Allah ta'ala ya mai da kuwa gidansa lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh